بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 11 ga watan jumada al-ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 20 ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 55 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad واللفن الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفتني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنكيزي وجكنش دقافرة لتافن زاد المعاد موسوعة تتاريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافني كومي لروانكا dangane da rayuwa da tafarki da tsare-tsaren al'amuran da'awa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da harkokin sa na yau da kullun da yadda yake zama da iyalansa da yadda yake ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tattara bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna mishi jinjina musamman saboda lura da cewa yayi wannan littafi alhalin yana halin tafiya a kasar Makka don yin aikin haji ba tare da yana kusa da kayan aikin shi da littafin shi ba Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna tattaunawa a cikin mas'alar da ya kulla mana dangane da ainihin sallar wutiri da falalar wutiri da abubuwan da ake yi bayan sallar wutiri a inda ya fara magana yana cewa game da ainihin karatun alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sawawun a cikin sallah ne ko a wajen sallah wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yuqatti'u qira'atahu wa yaqifu inda kulli ayatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yuqatti'u qira'atahu yana zayyan ka karatunsa yana karatu ne dalla dalla wa yaqifu inda kulli ayatin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsayawa ya numfasa a ƙarshen kowace aya fa yaqulu dan haka yakan ce ne alhamdulillahi rabbil alamin wa yakifu sai ya tsaya a ƙarshen wannan aya sannan ya ce arrahmanir rahim wa yakifu sannan sai ya sake cewa maliki yawmiddin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta karatunsa kamar yadda aka tambayi Anas dan Malik Bukhari ya rawaito cewa Anas ya ba da fatawa akan cewa kanat qira'atuhu maddan qira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance cikakkiyar qira'a ce baya gaggawa baya hade ayoyi baya cinye ainihin wato makharij ko hukuncen tajwidin dake cikin harufa da kalmomin alqur'ani wannan shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bi da tafarkin sa game da katon alqur'ani mallan yace wa zakara az-zuhri anna qira'ata rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kanat ayatan ayatan al-imam ibn shihab az-zuhri Allah ya gafarta mishi ya ambaci cewa karatun manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yana yin shi ne aya dai daya wa hadha huwa al-afdal ibn al-qayyim yace wannan shi yafi falala wal wuqufu ala ru'usil ayat tsayuwa akan karshen ayoyi wa in ta'allaqat bima ba'daha koda kuwa ma'anar ayan yana rataye da wani abu dake bayanta wannan shine yafi dacewa alwuqufu ala ru'usil ayati wa in ta'allaqat biha ba'daha tsayuwa akan karshen ayoyi koda aya tana da alakar ma'ana da ta bayanta fawailul lil musallin to wajibi ne mutun ya tsaya akan ayar kar ya hada ya ce saboda in ya tsaya anan akwai ragowar ma'ana bata cika ba sai ya hada ya ce fawailil lil musallin alladhina hum an salatihim sahu da tunanin wai in bai yi haka ba kamar yana zagin masallata a Allah da ya saka da alqur'ani ya san abin da yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ma'anar wajen kuma a haka ya karantar da haka kar kai wani zangayi ka karanta kawai fawailul lil musallin sai ka numfasa alladhina hum an salatihim sahun ina ba ta mun gane wannan jama'a ba daidai bane ka zo ka hade shi yadda wasu masu karatu suke yi ko ka ji ana ta alfahari ma da lokacin da ake yayin musabaka sosai ba irin ma yanzu ba zaka ji ana labari ana cewa wani mai karatu ya karanta aya 30 ko 40 ba tare da yayin numfashi ba har ya suma sai ai ta murna ana ganin kamar falala ne kamar daukaka ne ba falala bane bid'a ne jama'a ina fata mun gane wannan saboda ba haka Allah ya sokar da shi ba ba kuma haka Allah ya ce a karanta shi ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ba ana karanta alqur'ani ne dalla dalla aya aya anai ana jan maddojin ana cika gunnar da ke cikin idigami da ainihin wato ana cika sautin harufan da suke da izhari wannan shine sunnar magabata tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi wajen karanta alqur'ani Allah ubangiji ya sa mu dace sai malam yace wadhaba ba'd alqurra'i ila tatabbu al-aghradi wal maqasid wasu masu karatu wasu alarammomi suna da ra'ayin cewa a dinga bibiyan manufa da ainihin abinda qur'ani ke so ya fada wal wuqufi inda intihaiha a dinga tsayawa a inda manufar ta kare kamar yanzu wannan fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yurauna wa yamna'una al ma'ud Allah yana magana akan masu wasa da sallah masu yin riya waɗanda ba sa daukar sallah da muhimmanci ko to mu samu mazhabin waɗannan sai su hade duka waɗannan ayoyi guda uku ba za su numfasa ba sai sun kai karshen aya ta karki to wannan bid'a ne jama'a wattiba'u hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula malam yace amma dai kuma yaya ne bin sunnar manzon Allah da tafarkin shari'ar sa shi yafi dacewa wa mimman zakara zalika al-baihaqi fi shu'ab al-iman al-imam al-baihaqi a cikin littafin sa mai suna shu'ab al-iman shu'ab al-iman ya ambaci waɗannan maganganu wa ghayruhu shi da wanin sa warajjahal wuqufa ala ru'usil ayi sannan ya karkata izuwa ga cewa wajibi ne a dinga tsayawa a ƙarshen ayoyi wa in ta'allaqat bima ba'daha koda kuwa ayoyin suna da alaka da abin da ke bayan su wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yurattilu surata hatta takuna atwala min atwali minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta sura dalla dalla shine tartil kenan har sai ya zama sura tana da tsawo fiye da tsawon wanda ta fita tsawo ma'ana sura ce mai aya 100 ga wata kuma mai aya 150 a bisa karatu gama gari ya kamata a riga gama mai aya 100 fiye da wanda take da aya 150 ko musamman idan tsayin ayoyin nasu yake kama da juna amma sai a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura sai ya zama sura mai aya 100 ya ci lokacin da a al'adance za a iya cin wannan lokacin ne in ana karanta sura mai aya 150 ko sama da haka wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah wata rana yayi sallar dare da aya guda daya yana tarerata yana maimaita ta har asuba tayi fadan Allah da yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai malam yace wa qad ikhtalafa an-nasu fil afdali min at-tartili wa qillati al-qira'a aw as-sur'a ma'a kasratil qira'a malamai sun yi sabani game da me yafi falala shin a karanta kadan amma a karanta shi dalla dalla a fahimta koko a karanta alqur'ani da yawa ba tare da an tsaya an fahimta ba ma'ana in zaka zauna kai muraja'a ko ka karanta ko tilawa ko kuyi musaffa shin ku karanta da yawa lokaci guda a guje ko kuwa ku karanta kadan a natse ku fahimci abin da ke cikin shi wanne yafi ayyuhuma afdal wanne yafi falala ala qaulaini sai malamai suka yi zantuka guda biyu a cikin wannan mas'ala fa zahaba ibn mas'ud wa ibn abbas radiyallahu anhuma وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. كاتي صحابي من يما لما القرآن لغا تكين صحابي صحاب لا يتنم مسعود ورند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا دوان دي يكي سوء يكرنت القرآن تنية شر كما يدى الله يسوء كردشي يكرنت هذا إرن كراتين ابن مسعود wanda manzo Allah da kanshi yakan zauna yace ma ibnu mas'udin karanta mana naji sai yace ya manzo Allah kai da ka saukar maka yace ina so in ji wani na karantawa ne manzo Allah yace ya bashi umarni ya ci gaba da karatu ya karanta suratul nisa'i har ya kai kan aya fadin Allah da yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai naga manzo Allah yana hawaye ya dafa ne yace mun hasbuk hasbuk ya isa ka to kaji wannan yana karanta qur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya bashi certification akan cewa ya iya duk wanda yake so ya koya ya iya ya koyi irin nashi ibnu abbasin kuwa shine wanda manzo Allah ya mishi addu'a yace Allah ka sanashe shi fassara alqur'ani kuma da kanshi yake fada cewa babu wata aya a cikin alqur'ani sai dai zama ya san ma'anarta ya san yau sai aka saukar da ita ya san meye hukuncin da ke cikin ta to kaji fata wasu suka ce a karanta alqur'ani ana tadabburi a karanta kadan amma ana bin ma'anar yafi falala fiye da a karanta da yawa ba tare da an tsaya an bi ma'ana ba wahtajja arbabu hadha alqawli bi anna almaqsud min alqira'ati fahmuhu wa tadabburuhu wadanda suke goyen bayan wannan magana suka kafa hujja da cewa manufar karanta alqur'ani shine fahmuhu fahimta alqur'ani wa tadabburuhu da kuma bibiyan ma'anar wato tsayawa a nakalci sirrorin da ke cikin sa sirrori na ma'ana sirrori na salo da sarrafa harshe irin alqur'ani sirrin fasahar da ke cikin kalmomin sa abin da ke cikin ayoyin sa na wa'azi abin da ke cikin sa na ilmomin duniya abin da ke ciki na labaran lahira abin da ke ciki na hukunce hukuncen ibada da mu'amaloli abin da yake son ka tantance alqur'ani ka dinga tadabburin shi kenan kuma duk wanda yake tadabburin alqur'ani zai iya bada shaida akan cewa babu ran da zaka karanta alqur'ani ko ka saurari wannan karantawa sai ka samu karin wata fa'ida wanda da kamar baka taba jin labarin ta ba sai ka ji wata aya ta maka wani wa'azi ko ta yi maka wani tunatarwa kamar baka taba karanta ta ba ko baka taba haddace ta ba sai ka ji kamar da kai ake magana ana nuna ka ne ana cewa kai kaza da kake yi ka daina ba kyau ko kaza da kake yi ga matsayin shi ko kaza da mutane suke yi ka bari kar ka biye musu akai wannan shine tadabburi idan mutum yana yin wannan zai samu ladan tadabburi bayan ladan karantawa Allah yayi magana akan lallai lallai manufarsa ta alqur'ani shine a tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati malamai suka ce na daga cikin hikimar sokar da alqur'ani kadan 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 shekara 23 inda Allah ya ga dama sai ya sokar da shi jumlatan wahida kamar yadda yake walakin linasabbita bihi fuadak dan mu kwantar maka da hankali dan ya zama Allah yana bada amsa akan maganganu da mai da martani da shagube da habaici da tsokana wanda kafirai da munafikai da maguzawa suke in sun fadi kaza sai Allah ya ba su amsa in sun fadi kaza game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba su amsa in sun yi tambaya ta kure sai Allah ya ba su amsa sannan kuma dan abu a hankali wajen tabbatar da hukunce hukuncen da wasun su ba za su iya tafiya kai tsaye zuwa asalin manufar Qur'ani ba saboda Larabawa sun yi mugun sabo da wannan abu alal misali shine kamar shan giya da sauran ire-iren abubuwa irin wannan da hukunce-hukuncen da suka shafi takaba da waɗanda suke da alaka da saki da ire-iren su duk Qur'ani ya bi su a hankali saboda mutane ya zama sun samu shimfiɗa na iya yarda da komai wannan yasa Allah ya saka da Qur'ani kadan kadan Ibn Abdul Barr yake cewa kuma wannan ishara ne akan duk mai so ya koyi ilimin Al-Qur'ani da ma wani ilimi na musulunci to sai ya koye shi kadan kadan sai ya iya ba zai yi ka koye shi duka lokaci guda ba dan kamar kwallacin aka bugo ta cikin ɗakin nan yanzu da gudu idan ta zo ta buga za ta koma waje ne amma idan aka wurgota a hankali sai ta samu ita kwanta haka ilimin musulunci yake ana shigar da shi kadan kadan cikin zuciya yana zama har sai ya cika zuciyar nan yana ƙara mata haske yana ainihin warkade ta daga duhun jahilci da ainihin wato bakin duhu na kafirci da barna ina fata mun gane wannan jama'a kenan wannan ita ce fatawar sahabbai daga cikin manyan malaman Qur'ani a cikin sahabbai cewa a karanta kadan a fahimta yafi falala fiye da ayi ta karantawa a gurguje babu fahimta wal fiqhu fihi wal amalu bihi kuma so ake ka fahimci alqur'ani sannan ka yake da shi wa tilawatuhu wa hifzuhu wasilatun ila ma'anihi karanta shi maimaita karatunsa da haddace karatunsa to wannan wata wasila ce zuwa ga fahimtar ma'anarsa kama kala ba'du salafi kama yanda wasu magabata suke cewa nazala alqur'anu liyu'mala bihi an saukar da alqur'ani ne dan ayi aiki da shi fattakhadhu tilawatahu amalan sai aka samu wasu suka mai da karatun shi shi kadai ne aikin walihaza kana ahlul qur'ani humul amiluna bihi da kan kana neman suwaye ahlul qur'an ba su ne alarmomi waɗanda ba su da aiki shi tilawa ba a waɗanda suke aiki da alqur'ani jama'a mu kula da wannan dan daga cikin kofofin da shedan yake zowa alarmomi akwai wannan babu sai ga mutum mahadacin alqur'ani ne amma ba ruwan shi da aikin Allah wani ma ana sallah ta jam'i yana zaune yana tilawa yana tunanin sai ya kai kan izu din da yake tilawa na rana in yana da wuridi na izu shida shida in yana cikin ya kira sallah sai shedan ya riya mishi to ya kai katun qur'ani kake qur'anin ba shi ya kawo sallah ba ci gaba da katun ka kawai sai ci gaba da yi har a gama sallah sai ya je shi kadai to a wannan lokacin da ake sallar jam'i wannan karatun da yake ya zama mishi matsala yana yin abin da ba shi da'a ce amma ba ita aka ce ayi a lokacin ba abin da aka ce ayi an ce hayya ala sala to a tafi zuwa ga sallah wannan ya daga cikin matsalar da qur'ani wato ma da ta qur'ani suke samu kansu a ciki shine rashin aiki da alqur'ani zamu zo ga mana hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba masu hulɗa da qur'ani zuwa gida hudu yace akwai mumini wanda yake kanta alqur'ani kuma yake aiki da alqur'ani yace wannan shine kaman al-atrija shine kaman kace tufa wato apple ko wani abu makamancin haka shine citron wanda yana da kanshi kuma yana da dadi a baki wannan shine mai karantawa kuma yana aiki shine a mataki na can sama mataki na biyu shine mumini wanda baya kanta alqur'ani amma yana aiki da shi wata kila saboda bai iya ba ko kuma ya iya ya biye wa duniya amma bai fasa aiki da shi ba ko manzo Allah yace wannan kaman dabino yake bai da kanshi amma yana da dandano mai dadi kaga ya gaza wancan mai kanshi da dandano ki sai kuma munafiki wanda shi kuma yana karanta qur'ani amma baya aiki da shi shi kuma aka san wancan da bai aiki amin yana aiki bai karantawa manzo Allah yace wannan shi kuma kamar fulawa ne fulawa da in ta fito a jikin bishiya tana da kanshi amma in ka dandana tana da daci sai ce na ƙarshe kuma shine munafiki wanda bai karanta alqur'ani kuma baya aiki da shi wannan kuma yace kal hanzalati kamar guna Allah sa kun san guna shine abinda ake yin ƙwariya din nan da shi ko makamantan su ko duma wanda yana da wari kuma yana da daci in ka ji kanshin shi wari ne in ka dandana kuma daci ne wannan shine wanda bai da alheri kwata kwata waɗannan ba a cikin musulmai ake magana jama'a wanda bai karanta alqur'ani kuma baya aiki da shi shine mafi lalacewa a cikin al'umma wannan hadisi yana cikin bukhari jama'a da ka sai mu kula alaƙar mu da alqur'ani ta zama karantawa da kuma aiki da shi wannan shine mataki na can sama kar ka sake kayo ƙasa in ku har kayo ƙasa to kar ka gaza mataki na biyu shine koda baka samun halin karantawa to ya zama kana aiki da shi sai malame kuma suke magana akan me karanta alqur'ani wanne fi falala shin wanda zai bude mushafi yana kalla yana karantawa ko kuma mai karantawa da ka sai da suke magana akan wannan ma suka rubu gida biyu nan ma karanta littafin al-burhan na al-imamu zarkali az-zarkashi yace to bayan da ya gama kawo maganganu yace to magana na tahqiqi wanda ibnu abil izz yayi wannan tahqiqin dan wasu sun ce idan kana kalla shi kanshi kallan wani aiki ne na karanta alqur'ani ya da ladan shi kallon musafin shi kanshi wasu kuma suka ce a ai duk wanda yake karanta abu da ka to wannan yafi dacewa da ya tadabburi saboda zai dinga karantawa hankalin shi na kai dan kada ya kuskure suka ce su kuma suna ganin yi da ka yafi sai al-imamu zarkashi sai ya dauko magana daga ibnu abil izzi amin daga
izirin da Abdul Salam yace abin da yafi shine kowa ya kalli yanayin abin da zai fi mishi, wanda in yana karantawa da ka saboda ya haddace zai zama amma yana karantawa yana wasa, dan haka wani zaka ga yanayi, wani yana karantawa yana wasa ko yana tuka abun hawa ko yana wasa da hankali ko yana ta karantawa, saboda ya riga ya laushi da shi ko je to wannan ya karanta da littafi yafi, saboda zama hankalin shi na kai. Wanda kuma watin in yana karantawa da littafi shi ko ba zai tadabburin ma'ana ba to ya karanta da kayafi, kowa kenan za a mai hukunci da gurgurdan yadda zai zama yafi kusanci da ma'anar. Mulura duk magana da suke yi tana da alaka da yaya ne zaka samu yanayin da ma'anar Qur'ani da dadin shi zai furatsa ka, to wannan shine mafi falala gare ka. Ina ba ta mun fahimci wannan jama'a, akwai lokacin da zaka zama kana cikin yanayin da sauraro yafi maka fiye da karantawa, to a lokacin sai ka sanya a kaset ka saurara ko ka sa wani ya karanta maka saurara kamar da manzo Allah ya sa ka karanta mishi. Akwai lokacin da karantawa da murya kana jin muryarka yafi maka a yanayin da kake fiye da ka karanta a zuci, to a wannan lokacin shine yafi. Akwai lokacin da kuma karantawa a zuci shi yafi, kenan ya zama kana da iya fahimtar yanayin da zaka samu kanka a cikin natsuwar da zaka bincika Alkur'ani. Allah ya samu dace. Sannan idan mutum ya cikin kanta Alkur'ani jama'a ya shiga cikin malal, abin da yafi kawai sai ya aji shine ka shiga cikin damuwar yunwa ko bacci ko gajiya ko tunaninka ya bar wajen ko, to ka ajiye kawai kar ka je kana zagin Allah, abinda malaman suka ce kenan. Duk wannan sana a cikin dafan ulumul Qur'an, matsala kawai shine ana koyar da mutane hadda Alkur'ani ne kawai doran matanin Alkur'ani ba tare da ana hada musu da ilmomin Alkur'ani ba, wanda wannan ya saba wa manhajin salaf. Shi yasa muna nan a makarantar nan zamu ainihin raya bangaren hadda Alkur'ani na Darubun Kasirin, wanda kuma zai gudana ne a bisa irin manhajin salaf gurgurdan abin da malamai suka ainihin fada ko suka karantar da mu, shine koyar da karatun Alkur'ani a tafe tare da harshen Larabci, sanin harshen Larabci irin na Alkur'ani, sanin ilmomin Alkur'ani, fahimtar asbabun nuzul na Alkur'ani, iya gane fassarar me Alkur'ani yake nufi, da kuma aiki da abin da Alkur'ani yake. Zai zama mutum sanda ya ci Alkur'ani, to ya zama ƙwararre kenan akan Alkur'ani, ba wai kawai alarma majabaki ba. A musulunci babu alarma majabaki jama'a, irin wannan da yake a ce kawai shi bai san ilimin ba, shi kuma wannan malamin bai san Qur'anin ba, sai dai ya dinga wurgume ayoyin shi kuma yana hawa kansa yana dabdala, dan ba fasar arziki suke ba galibi. Duk mutumin da zai fasara Qur'ani kuma bai san Qur'ani ba, ya zai fasara shi daidai, duk abin da alarma ya wurgume shi kuma ya hauye kata-kata da shi, ya zage wanda zai zaga, ya aibata wanda zai aibata, ya yabi wanda zai yaba, ko da Qur'ani ba abin da yake cewa ba kenan. Allah ya tsare mu. To shine sai malai yake cewa wal amiluna bima fihi, waɗanda suke mutanen Qur'ani sune masu aiki da abin da yake cikin shi. Wa illam yahfazuhu an zahari qalbin, koda ba mahaddata bane waɗanda suka hadiye Qur'ani da zuci. Wa amma man hafizahu, wanda ko ya haddace walam yafhamhu, amma bai fahimci Alkur'ani ba, walam ya'mal bima fihi, baya aiki da abin da yake cikin Alkur'ani, falaita min ahlihi, wannan baya cikin mutanen Alkur'ani. Wa in aqama hurufahu iqamata sahmi, koda yana miƙar da harufan Alkur'ani irin yanda ake miƙar da kibiya, a ce komai kaji a tilawar shi gam babu shakin, no shakin ko, inde baya aiki da shi baya fahimta shi ko, wannan baya daga cikin mutanen Alkur'ani, wannan kawai yayi asara ma mutane ne, kawai yayi asara ne ma addini, yayi asara wa kanshi. Inda yake zaka tarar wasu malamai suna kokarin sai sun da cewa fa in Allah ya so zai tsira, to wannan sa rai ne, ana fatan kowa ma ya tsira musulmi, amma dai a wannan halin da yake to ba hali ne na kwarai ba game da alaka shi da Alkur'ani. Sai malai yace qalu wa li anna al imana afdalul a'mal, to saboda kasancewa imani mafi falala ne a cikin ayyuka, wa fahmul qur'ani wa tadabburuhu huwa allazi yuthmirul imana, fahimtar Alkur'ani da bibiyan ma'anoninsa na daga cikin abin da zai ainihin wato iya sanya imanin mutum yayi ayya ya zama musmir, ya zama ya ciriba imaninsa. Wa amma mujarradu tilawa min ghairi fahmin wala tadabburi, amma tsantsagariyar tilawa wanda babu fahimta babu tadabburi, fa yaf'aluhal barru wal fajiru, wannan mutumin kirki da mutumin banza duk suna iya yinta, wal mu'minu wal munafiqu, da munafiki da mu'mini, kama qala Allah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallama, kama yadda manzo Allah yake cewa masalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana kama masalir rayhana, misalin munafikin da ke karanta alqur'ani kama fulawa ce, rihuha tayyibun wa ta'amuha murr, warinta na da dadi amma kuma dandananta na da daci. Wannan ɗaya daga cikin kwatance hudu da manzo Allah yake. To jibi kuma wadantan da yace suna karanta alqur'ani amma baya wuce makogwaransu, yanzu manzo Allah ne da kanshi ya kafirta masu karanta qur'ani, manzo Allah ne da kanshi ya kafirta su jama'a. Wane ne yake cewa ka karanta qur'ani ba ka taba zama kafiri? Ku ji daga bakin manzo Allah yace masu karanta qur'ani baya wuce makogwaransu, kuma suna fita daga musulunci kamar da kibiya take fita daga cikin baka, amma zai ka ji wani tsoho ya ta karkare kamar zai kuka wai ana kafirta masu qur'ani. Manzon Allah da ka qur'ani da kan shefara kafirta su. Nan ma kan tarihin wani malami a cikin Sayyidul Alamin Nubala jama'a, malami ne mahadacin qur'ani mai makaranta allo da yake bayar da hadda ma yara, amma kuma kafiri ne baya sallah. Aka ce har azumi yana yi idan Ramadana ya zo, sarakunan zamanin shi babu yadda ba su da shi musulunta ba yake, karshe kashe shi aka yi, aka ce ya zama bala'i a cikin al'umma. Irin mai tatsina ne irin su ne. Yanzu ka je kashin turawa, akwai turawa yahudawa masana qur'ani farfesoshi ba su taba sallah ko suka ce Allah mun tuba ka yafi mu ba, kuma a duniya ana ji da su a matsayin masana qur'ani. Su babu alaka tsakanin wai ka hadata alqur'ani sai kai imani, wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, idan kai aiki da shi ka zauna lafiya, in baka aiki da shi ba ka shiga matsala fiye da wanda bai sani ba. Da haka ya kamata mutane su shiga cikin taitayin su, haddace alqur'ani ba garanti bane akan imanin ka, sai kai aikin imani ba garanti bane, amma dai hanya ce, budi ne, falala ce, wanda in ka so ka zama mutumin kwarai to Allah ya saka akan tabarkin zama mutumin kwarai fiye da wanda bai iya wannan abun ba. Idan kuma kai halin kwarai, ya zo a cikin hadisi sahihi na Imam Tirmidhi, manzo Allah ya ce a girmama mutane uku, daga cikin su ya ce akwai hamilul qur'ani alladhi ya'malu bi, masanin alqur'ani mahadacin qur'anin da ke aiki da shi, yace da kuma tsoho mai furfura na manta na uku. Amma dai mutum ku ya ambata hadisi na cikin sunan Tirmidhi, inna tana ɗayan zan gaya muku insha Allah, daga ciki akwai wannan masanin qur'ani wanda yake aiki da shi sai da ya alakanta shi da aiki da shi. Allah shi kyauta. والناس في ذلك اربع طبقات. ابن القيم yace mutane game da wannan tabaka hudu ce, ahlul qur'ani wal iman, akwai masana qur'ani kuma masu imani, wa hum afdalun nas, sune na can sama, sune wanda suka iya alqur'ani kuma suke aiki da shi. Wa thaniya ta biyu, man adimal qur'ana wal imana, wanda ba shi da imani kuma ba shi da alqur'ani shine na can kasa munafikin nan kenan, Allah ya tsare mu. Wa thalitha, na uku, man utiyal qur'ana, wanda aka bashi qur'ani walam yu'ta imanan, amma ba bashi imani ba, alarama ne kawai shi kamar cassette. Wa rabi'a, na hudu, man utiya imanan walam yu'ta qur'anan, sai kuma wanda ba yi da qur'ani amma yana da imani, jahili amma wanda ya yarda da Allah, yana bin dan abin da ya ji malamai suna faɗa, ko juzu amma bai iya ba, wani ko fatiha bai iya ba, wannan shi kuma ya dan fi sauki fiye da wancan. Qalu, malaman suka ce, fa kama anna man utiya imanan bila qur'anin afdalu min man utiya qur'anan bila imanin, kama yadda yake wanda Allah ya bashi imani amma bai bashi alqur'ani ba yafi falala fiye da wanda Allah ya bashi qur'ani amma bai bashi imani ba. Fa kadhalika man utiya tadabbura, to haka wanda yake karantawa yana tsayawa ya nakalci ma'ana, wa fahaman, wanda Allah ya bashi fahimta fitilawa a cikin katun qur'ani, afdalu mimman utiya kasarata qira'atin wa sur'atiha, yafi falala fiye da wanda aka bashi ainihin wato yawan karatu da ainihin tafiya a guje a karatu bila tadabburin, ba tare da ya tadabburi ba, in ya zo na rana guda sai ya izu goma cikin awa uku awa hudu a gurguje kawai daga bakin shi yana motsi, irin wannan yana burge alalmomi ana cewa ai ya samu bakin shi yayi laushi, to ba shi ke da falala ba jama'a. Wanda kai da kanta izu biyu ka tashi kana dauke da sakonnin da ke cikin risalar da ke ciki ka fi shi falala wajen Allah. Jama'a ana fata mun gane wannan. Wa hadha hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalu suka ce wannan shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, fa innahu kana yurattilus sura, manzon Allah yana karanta sura dalla dalla hatta takuna atwal minha hatta zama tafi wadda tafi ta tsawo tsawo wa qama bi ayatin hatta sabah ya ma karanta alqur'ani aya guda hagari ya wai wa qala ashabu shafi to jama'a kun ji fatawar sahabbai ga fatawar su ko yace to wasu kuma daliban mazhabin imamu shafi'i malaman wani mazhabi wanda ba sahabbai ba rahimahullah Allah ya gafarta imamu shafi'i daliban shi suka ce kasaratul qira'ati afdalu su a wurin su karatu da yawa yafi falala wahtajju bi hadith ibn mas'ud suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda duk ya karanta kalma daya harafi daya a cikin alqur'ani zai samu lada kowanne harafi wal hasanatu bi ashri amsalha lada kuma za a dinga ninka mishi goma goma kowanne la aqulu alif lam min harfun ba ina cewa alif lam min harafi dai bane walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun ma'ana da zaran ka ce alif lam mim to ka karanta harafi uku kenan ba harafi dai bane wannan sai suka kafa hujja da wannan hadisin suka ce to wannan hadisin na nufin a karanta da yawa kenan to mu kalla da kyau jama'a hadisin nan waye roto shi Abdullahi dan Mas'ud amma ka ji fatawar shi ba irin yadda suka fahimci hadisin ba yaron da kenan sun bi daji kenan a fata wannan shi sahabin ba kai fahimci magana ba na daya kenan na biyu kuma su a cikin su babu sahabi mun ji fatawar sahabbai sannan wannan umumi ne bayani akan lada baya nuna gaba ɗaya hukuncin karatun sai an hada su duka da lada wannan kwadaitarwa kenan game da kanta alqur'ani sannan yaya za a karanta shi shine waɗancan hadisan da suke nuna cewa a karanta shi kadan kadan dalla dalla dan a fahimta ina fata mun gane wannan jama'a rawahu tirmidhi wa sahahu al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya inganta shi hadisi ne ingantacce insha Allah qalu waɗannan malamai suka ce wali anna usman ibn affan qara al-qur'ana fi rak'a kuma saboda usman dan affan ya karanta al-qur'ani a rak'a guda wa zakaru atharan an kaseerin min as-salafi fi kafaratul qira'a suka ambaci maganganu da dama daga wasu daga cikin magabata akan yawaita karatu wadannan da akwai su in ma har ya inganta to daga manzon Allah kuma fa sallallahu alaihi wasallam shi da aka sauka da alqur'anin shi da ya bayyana ma'anar sakon shi kam cewa yi wanda duk ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba dan haka duk tsayin karatunka maximum karka wuce izu 20 a rana ina fata mun gano wannan jama'a karka wuce izu 20 ka karanta shi a kwana uku idan ma ka karanta izu 20 ba za ka fahimta ba to ka rage kai ta ragewa har ya zama iya kwakwalwar ka fahimtar ta shine iya gejin yawan karatunka wannan shine sunna game da kanta alqur'ani jama'a saboda a haka manzo Allah ya gudana wannan in ma ya inganta daga Usman dan Affan ba dalili bane a ajinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kama na wani mutum kowaye shi ba dalili bane haka abubuwan da suka ambata daga wasu magabata lalle akwai riwayoyi kaman daga shi al-Imam Shafi'i cewa yana karanta Al-Qur'ani diddare in ka karanta wannan littafi na At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an gashi jama'a al-Imam An-Nawawi shine ya rubuta shi ya kawo maganganu ire-iren waɗannan littafi ne kankani koran nan mun yi ishara zuwa gare shi wannan daga cikin dafan da bai kamata a ce duk wani mai hulɗa da Qur'ani a matsayin shi na dalibin karatun Al-Qur'ani ko mahaddaci ko malamin hadda na ƴan mata ko na yara ko na zawarawa a ce bai karanta wannan littafin kuma ya karantar da almajiran shi littafin nan ba dan al-Imam An-Nawawi ya magana akan dukkanin ka'idoji da wato ladubba da tsarin rayuwar da ya kamata mahadacin alqur'ani ya gudana akai da hukunce-hukuncen da ya kamata ya lazumta na mutunci da mutunta kansa da hukuncin ma yadda ya kamata ya kanta alqur'ani da ladan masu kanta alqur'ani duk sai da ya bayyana a cikin wannan dan karaman tafi da kake ganin shi At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an littafi ne ga magari akwai shi a ko ina ina fata mun gane wannan wannan dake hannuna bugun wata maktaba ne mai suna Darubun Ibrahim a Darubun al-Haifam sune suka buga shi da takikin wani mutum mai suna Islam Muhammad Dirbala muna da shi a nan makarantar kala kala yafi kala goma walillahi alhamd to ire-iren waɗannan littafai wajibi ne a karanta su don a ga waɗannan bayanai dalla-dalla daga cikinsu. A taƙaice sai malam yake cewa wassawabu, abin da yake daidai fil mas'alati, akan wannan mas'ala an yi ƙala a ce inna thawaba qira'ati tartili wa tadbir ajallu wa arfa'u qadara, ladan da ke cikin karatu wanda yake na tartili na yi dalla-dalla da tadbiri na bin ma'ana ajallu ya fi ɗaukaka, wa arfa'u ya fi girma ƙadaran ya fi girman alkadari, wa thawaba kasatil qira'ati aktharu adada, amma kuma ladan wanda yake karatu da yawa ya fi yawa, wato da lada mai yawa da kuma lada mai falala da albarka. A ce wani na da 50,000 amma mai 10,000 ya fi shi kuɗi masu daraja, wanda ke da 50,000 na naira da wanda yake da 10,000 na dala, wannan sunanta 10,000, waccan kuma sunanta 50,000, kaga mai 10,000 na ya fi shi arziki, duk da wannan ya fi yawan lamba ko? To kama haka wannan Ibn al-Qayyim ne yake wannan magana, mu lura wannan magana shi ce babu aya ba hadisi, jama'a mun dai ji hadisai game da abin da yake shi ne daidai daga sahabbai, amma shi yana so ne ya yi tansikin maganganun cewa wanda ya karanta da yawa ya fi tarin yawan lada, wanda ya karanta a hankali ya fahimta ya fi lada mai kyau. Kama a ce ga wani yana da tarin yashi, yashi ne kawai gashi nan ɗaki guda, wani kuma yana da zinare cikin aljihu a cikin su ya fi arziki, ai ba su yan kwatanta ba ko? Zinare shi cikin aljihu gram 10, wannan kuma yashi ne cikin ɗaki, na ga jaka sai da ɗan ɓantanan ziyararren sai ya siya wannan yashin hada mai yashin. To kama haka ne, to idan aka ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa, da yashi cikin ɗaki da kuma zinare gram 5 misali ko gram 10, wanne za ka zaɓa? Sai ɗan kai mahaukaci ne ko? Ina fata mun gano nan jama'a, kai ma ka san wanda za ka zaɓa. To sai yake cewa fal awwalu, ka ga na farkon shi ne mai karatu da yake bin ma'ana kaman ta saddaka bi jawharatin azima, kaman wanda ya sadaka ne da wani abu mai daraja kwarai, au ataqa abdan qimatuhu nafisatun jiddan, ko ya yanta bawa wanda yake da daraja sosai, wane yana da bawa, bawan nan darajar shi a kasuwa a ce 5,000,000 sai ya yanta shi, ko kuma kamar yadda muka kwatance an zo ana sa wata gidauniya a aikin addini sai ya kawo zinariya gram 100 sai ya bayar, wani kuma sai ya kawo yashi trailer 50 wanda ko kusa da wancan bata yi ba amma a yawa fa ta fi yawa, wanda kuma ya sadaka da bawa kwaya ɗaya mai kimar kamar naira 50,000,000, wani kuma ya sadaka da bayi 10 amma kimar su naira 5,500, kaga rai 10 ne can don kuma rai ɗaya, amma idan aka kara darajar su to ba ɗaya bace. Kamar yadda yanzu misali akwai mutumin da yake da handset kwaya ɗaya sai ta iya sai duka handset ɗin da muke da su a cikin rumfan nan, handset ɗin mai irin na 3,000-5,000 ɗin nan ta yi tsada 7,000, wani ya zo da tashi ta 150,000, kaga in ya aje ta za ta sai ta mu gaba ɗaya, amma kwaya ɗaya ce ba ta isa kowa ya sa sim ɗin shi a jiki ba an ba mu ita ko? Ina fata mun gane jama'a kwatancen da yake. To kamar haka wasani na biyun kuma kaman ta sadaka bi adadin katirin minad darahim, wanda ya sadaka da adadi mai yawa na nerori, aw ataqa adadan minal abidi qimatuhum rakhisa, ko ya yanta bayi waɗanda suke da yawa amma kuma ba su da daraja. Wa fi sahih al-bukhari an qatada ta qala sa'altu anasan an qira'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala kana yamuddu maddan, to kun ji yanke ainihin wato rikici. Anas aka tambaye shi yaya manzon Allah yake karatu, yace kana yamuddu maddan, yana jan karatin ja, yana jan shi dalla dalla. Wa qala shu'ba haddathana abu jamra qala qultu li ibn abbas inni rajulun sari'ul qira'a, nace da ibn abbas ni mutun ne mai saurin karatu, wa rubama qira'atul qur'ana fi laylatin marratan aw marratayn, wata rana a cikin dare ina soke alqur'ani dukkanin shi sau daya ko sau biyu a dare guda. Fa qala ibn abbas li an aqra'a suratan wahidatan ujabu ajabu ilayya min an af'ala zalika alladhi taf'alu, in karanta sura kwaya daya a dare yafi burge ni fiye da karanta abin da kake yi. fa in kunta fa'ilan wala budda, in ya zama dole sai kai hakan, faqra qira'atan tusmi'u udhunayka, ka dinga karanta karatun da kunnanka yana jiye maka me kake cewa, wa ya'iha qalbuka, zuciyarka kuma tana fahimta. Kun gane jama'a? Karka baka cewa alif lam min zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqina alladhina hum zalika kitabul la raiba fihi alam zingla baka suke yiwa la yasma'uha udhunayk udhunuka wala ya'iha qalbuka wala ya'iha qalbuka. Wannan karatu jama'a da arabami suke dole sai musu salafiya akan shi su ma ba wai kawai shi nufan shi kawai ya kai karshen urdin shi ya kai karshen izin wannan rana baya san abi shi bashi gaskiya ne bai kamata abi shi bashi ba amma ya karanta dalla dalla so ake zaman kana karantawa kana tadabburi kana gane bambancin kalmomi mutaradifat kana gane sakon da alqur'ani yake ainihin wato fada jama'a wanda duk bai iya alqur'ani irin wannan katin ba ko wallahi abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne wanda bai iya karanta alqur'ani yana fahimta me alqur'ani yake cewa wallahi bai taba jin dadin alqur'ani ba kwatankwacin shi shine idan ka zauna misali yanzu a karanta maka labarai daga cikin jaridar da aka buga ta da yaren faransi kai kuma baka jin faransa ai bai da za a yi kai ji annashuwa ko ka ji bacin rai ko ka yi tsaki ko ka tsorata ko wani abu ya burge ka bai da za a yi wannan ya burge ka kai ko da ma a TV ne kake kalla wanda labaran na tafi tare da hotuna ba babun da aka fahimta na zuwa gani sai dai kawai ka iya hasashe cewa to hala kaza ake nunawa halatin da kaga hayaki hala bom ne aka ce tashi a wani waje amma kan kanta alqur'ani ka fahimci meye bambancin dake tsakanin wuri kaza me yasa nan aka ce wa ana lakum nasihun aminun wa an me yasa a wani waje kuma aka ce wa ansahu lakum in me yasa nan aka zo da nasihun ismul fa'il can kuma aka zo da ansahu tsakanin kissa annabuwa ne da annabuwa ne me yasa nan aka ce iiti utiya wani waje kuma aka ce utiya me yawan mace tsakanin a atsa da ata me yawan mace tsakanin akmala da atamma me yawan mace tsakanin fa'ala da amila duk suna da wannan bambance mace na su kuma malamai sun fitar in kana karantawa kana bin waɗannan sannan kissar annabi Musa dake cikin kasas menene aka ambata ƙari akan abin da ke cikin an'am misali menene abin da ke cikin kissar Ibrahim wanda ke cikin bakara wanda ba ambata ba a cikin wuri kaza da aka ambaci aljanu wani labari ake so ka dauka game da su wanda ba ambata ba a can labarin wuta a nan wajen meye bambanci shi na can wajen kana hada waɗannan abubuwa sa'annan kana gane wato irin yadda alqur'ani yake da wani salo wanda yake gagara gasa game da iya mai da martani da iya silencing din abokan hamayyarsa duk wani daga cikin abin da yake so ka lakalta daga Qur'ani wannan kuma mutum bai lakalta shi kawai dan yayi mujarradin hadda dole sai malamai sun koya mishi surorin alqur'ani game da ma'ani game da ainihin wato tartibin sa game da hukuncin hukuncensa game da nasikh wal mansukh da sauran abubuwa na ijazul Qur'an wanda kuma tsakani da Allah waɗannan sun yi karanci kwarai a kasashen mu ni na jin in banda malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi a cikin tafsiran da suka shahara da wuya ka jo ni mai tafsiri yana irin wannan da wuya duk sauran kawai labarai ne wanda kowa ma ya san su amma ka ji dai ana fassara maka alqur'ani kana jin dadin shi cewa lalle da gaske wannan magana Allah ce da gaske wannan malamin ya fahimci sakon da ke cikin magana Allah magana da ta kure larabawa da suke takama da sun iya larabci dan galibin su sun yi imani ne fa ba dan sakon ba a'a dan formation din magana dadin maganan ne ya tafi da hankalin su galibin su a farkon al'amari in suka ji dadin ko sai ce kai wannan abun dole mu bi shi dadin tsarin zancen Qur'ani shi ya rikita larabawa fiye da abin da ke cikin shi na ma'ana haka yayi a cikin tarihi da haka ya kamata mu shiga tayin mu game da waɗannan al'amuran jama'a Allah ubangiji ya sa mu dace sai yake cewa qala ibrahimu qara alqamatu ala ibn mas'ud wa kana hasan as-sauti alqama ya koyi karatu a gurin ibn mas'ud kuma yana da dadin murya fa qala sai ya ce da shi rattil kai alqama dinga karantawa da tartili fidaka abi wa ummi na baka fansar uwata da ubana fa innahu zainul qur'an tartili shine kwalliyan alqur'ani tartili ba hazba hazba suke dinnan wannan da ainihin wato guje-guje dinnan ba shi bane wa qala ibn mas'ud la tahdhu la tahdhu alqur'ana hazza shi'r kar ku dinga tafiya a guje in kuna karanta alqur'ani kamar da kuke karanta tafiya a guje in kuna karanta waka shine alhazz sai yake cewa wala tansuruhu kar ku dinga watsi da shi nasarar dakali yadda ake watsi da lalataccen dabino yadda ake sheke dabino lalatacce kamar yadda ake sheke dawa a fitar da wato me sunan shi kaikayi ko a daga kaikayin ya bi iska dawa ta zube to haka ana yi wa dabino irin wannan shekewa sai a cire addakal shine lalatacce a ware mai kyau ce to kar ku dinga alqur'ani haka shine wato ku dinga karanta shi a cibarkatai kar ku dinga haka waqifu inda ajaibi ku dinga tsayawa wurin maganganun shi wanda suke masu ban mamaki inda qur'ani ya fadi magana ta baka sha'awa to tsaya ka nakalce ta wa harriku bihil quluba ibn mas'ud yake cewa ku dinga raye zakata kuna motsa zakata da alqur'ani wala yakum hammu ahadikum akhir sura kai ya zama manufar dayan ku kawai ya samu ya kai karshen sura wa qala abdullahi aidan abdullahi yake cewa idza sami'ta allah yaqulu in kaji allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu fa asghi laha sam'aka inda kaji an karanta ya ayyuhal ladina amanu to sanya kunnanka a wajen fa innahu khairun tu'maru bihi za a umurce ka da alkhairi ne aw sharrun tusrafu anhu ko kuma sharri ne za a ainihin kawar da kai daga barin shi wa qala abdurrahman ibn abi layla dakhalat alayya mar'atun wa ana aqra'u surata hud malam abdurrahman dan abi layla babban malamin alqur'ani ne yace wata rana wata mata ta shigo ta tarar da ni ina karanta alif lam min kitabun uhkimat ayatuhu ko shine suratu hud alif lam min kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir na'am suratu hud aya 100 da wajen 20 da wani abu ne kamar aya 123 ko da 5 gurgudan wannan da tabo ta zauna ta dade idan ana ganin ta iya sura ta dade yana ta karantawa bai gama ba faqalat ya abdurrahman tace kai malam abdurrahman haka ba ta karau suratu hud yanzu irin wannan karatun kake wannan sura wallahi inni fiha mundu sanati 6 ashhurin wa ma fariqtu min qira'atiha tace na rantsa da Allah shekara ta 6 ban gama karanta ta ba ban iya ta ba ma'ana ta ji karatu ba irin nasu ba kenan ta ji karatu na manyan malamai na'am sita ta ashurin na watanni 6 to jama'a bari mu ji wani dan karin bayani kadan daga wannan littafi na at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an gashi daga shafi na 56 da yace istihbabu tartil al-qur'an mustahabbancin karanta al-qur'ani dalla dalla yace wa yanbaghi an yurattila qira'atahu ya zama mustahabi ga al-ramma mai karanta al-qur'ani malami mai karanta al-qur'ani ya dinga karanta al-qur'ani da tartili dalla dalla wa qad ittafaqa al-ulama wa ala sibabi tartil malamai sun hadu gaba daya sun yi ittifaki akan lalle ayi karatu dalla dalla qala Allah ta'ala saboda Allah ne yace wa rattilil qur'ana tartila ka karanta al-qur'ani dalla dalla a cikin al-muzammil kenan ko wa sabata an ummi salama annaha na'atat qira'atan nabiy sallallahu alaihi wasallama qira'atan mufassaratan harfan harfan yace kuma ya tabbata daga ummu salama ta siffanta qira'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace yana karatu ne dalla dalla harfi harfi rawahu abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun duk da yake wannan riwaya tana da ainihin matsala a cikin isnadinta sai yace wa an muawiyah ibn qurra an abdullah ibn mughaffal qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yawm fatih makkah ala naqati yaqra'u suratal fatih faraja'a fi qira'ati naga manzon Allah yana karanta suratul fatih ranan fatuhu makkah yana karanta inna fatahna laka fathan mubina sai yana karantawa yanayi yana dawowa da baya shine ya karanta ya dawo ya karanta ya dawo kaga mai sauri ai ba bai haka ba ko rawahu al-bukhari wa muslim wa ibn abbas qala li an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-qur'ana kullahu in karanta sura guda daya dalla dalla ya fi mini akan na karanta Qur'ani lokaci guda gaba ɗayan sa. Wa an mujahidin annahu su'ila an rajulaini qara'a haduhumal baqarata wa ala imrana. An tambayi mujahid game da hukuncin mutanen da ɗayan su ya karanta baqara da alu imrana wal akharu qara'a wa baqarata wahdaha, wa ɗayan kuma ya karanta baqara ita kadai, wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'un. A cikin sallah ne sun yi sallah, kowa yayi sallah awa ɗaya misali, amma wannan a cikin sallah ya karanta baqara da ali imran, wannan kuma baqara kadai, kuma tsawon tsayuwarsu da tsawon sujudarsu da zaman su na sallah da ɗaya. Qala sai yace allazi qara albaqarata wahdaha afdalu, wanda ya karanta baqara ita kadai ya falala. Wa qadnaha anil ifrat fil isra'i fil isra, yace yayi hani shi ibnu shi mujahid daga wuce makadi da rawa wajen saurin karatu. Wa yusamma al-hazz, wanda ake ce mishi al-hazz din nan gaggawa. Fa sabata an abdullahi ibn mas'udin anna rajulan qala lahu, wani ya ce wa ibn mas'udin inni aqra'u al-mufassala fi raka'atin wahida, ina karanta ainihin al-mufassal shine kaman izu bakwai din nan na karshen al-qur'ani daga qaf zuwa ƙasa, ina karanta su a raka'a daya. Fa qala abdullahi hazzan ka hazz shi'r, a guje kake irin yanda ake karanta waka. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim, akwai wasu mutane fa masu karanta al-Qur'ani bai wuce makogaron su, ana ina tsoron kaga zama ɗaya daga cikin su. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a, yace abinda ake so karanta al-Qur'ani ya shiga zuciyarka sai ya amfane ka. Malam Nawawi yake cewa qalal ulama'u wat tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairi, ana so ai tartili ne saboda ka dinga fahimtar ma'ana, kuma saboda abinda ma ba haka ba, dan haddacewa shi kanshi. Wa qalu, malamai suka ce wa li hadha yustahabbu at-tartilu lil ajami, dan haka aka ce mustahabi ne ga bagwari wanda ba balarabe ba lalle ya karanta Qur'ani dalla dalla. Allazi la yafhamu ma'anahu, musamman wanda bai san ma'anar Qur'ani ba. Li anna dhalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram, dan wannan yafi kama da zancen da ake girmamawa, zancen Allah da ake girmamawa ake mutunta shi. Wa ashaddu ta'thiran fil qalbi, kuma ya fi ratsa zakata. Jama'a kun ji daga littafin At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an, sai wani malami mai suna Manna'u al-Qattan, wanda malami ne da ya rayu a wannan zamani jama'a, wannan malami ya rayu a yinin kasar Saudi Arabia, ya karantar malami ne na ulumul Qur'an a jami'a. An buga wannan littafi bai fi shekara 10 da suka wuce ba, gashi ne da sunan shi Mabahis fi ulumul Qur'an. Bari ku ji shi ma abin da yake cewa daga ainihin shafi na 180, inda yake magana akan adabu tilawa a lamba ta 7. Yace wa an takuna qira'atuhu tartilan, wajibi ne ga mai karatun alqur'ani ya karanta shi dalla dalla. Ya util hurufa haqqaha, ya dinga baiwa harufa haƙin su, min almaddi, na jan harafi, wal idghami, da shigar da harufa cikin junan su inda ya kamata a shigar da su. Qala ta'ala, saboda Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila, ya sake dai kawo wancan aya. Wa ana anasin annahu su'ila an qira'atihi an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala, an tambayi Anas game da yadda manzon Allah yake karatu, sai ya ce kanat maddan dalla dalla thumma qara'a. Sannan Anas ya karanta musu, ya musu kwatankwaci, ya karanta musu cewa manzon Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim, yace ya muddullaha wa yamuddu ar-rahmana wa yamuddu ar-rahima, yana jan duka waɗannan Allahi ar-rahmani ar-rahimi, duka yana jan su. Wannan hadisi a cikin Bukhari a lamba ta 5,545. Wa an ibn mas'udin anna rajulan qala lahu inni aqra'u al-mufassala fi raka'atin wahida fa qala ahazzan ka hadd ash-sha'r inna qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqihim walakin idza waqa'a fil qalbi farasaka fihi nafa'a. Wa qala az-zarkashi, al-imam az-zarkashi ya fara cikin al-burhan, yace kamalu tartili tafkhimu alfazihi, cikar karanta al-qur'ani shine a dinga kumbura lafzan, wal ibanati an hurufihi, a dinga bayyana harufan kowane harafi a jishi da sautin sa. Fa inna wa alla yudghama harfun fi harfin, kar kuma a dinga cinye harufa wasu a cikin junan su. Waƙila, wasu sun ce haza a ƙalluhu, wannan shine mafi ƙarancin abin da mutum zai yi. Wa akmaluhu, mafi cikarsa an yaqra'uhu ala manazili, ya dinga karanta qur'ani bisa matakan alqur'ani. Fa in qara'ata hadidan lafaza bihi labza tahdid, in ka karanta inda qur'ani yake kashedi ka kamba muryar ka kamar kai ma kana kashedi, aw ta'ziman lafaza bihi ala ta'zim, in ka karanta inda alqur'ani yake girmama abu kai ma ka girmama sautin ka. Yanzu wannan ba sai ka iya larabcin shi ba, sai yace lamba ta 8 wa an yatadabbara ma yaqra'u, wajibi ne mutum ya dinga lura da me yake karantawa. Li anna hadha huwa al-maqsud al-a'zam, saboda tadabburi shine manufa mafi girma. Wal matlubu al-aham, shine abin neman ma bai da mafi daraja. Wa zalika bi an yushghila qalbahu bit-tafkiri fi ma'ana ma yaqra'u, ya shagaltar da zuciyarsa ta dinga tunanin abin da yake karantawa. Wa yatajawaba ma'a kulli ayatin bi masha'irihi wa atwatifi, ya dinga amsa abin da kowace aya take faɗa da zuciyarsa da atifarsa. Du'an wastighfaran, inda aka ce ai addu'a ya tsaya ya addu'a, inda aka ce a nemi tuba ya tsaya ya tuba. Wa rahmatan wa azaban, inda aka faɗi rahama ya fatan rahama, inda aka faɗi azaba ya nemi tsari da azaba. Qala ta'ala, Allah yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakum liyadabbaru ayati. Wa an Huzaifa ta qala, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zata laylatin, nayi sallah tare da manzon Allah a wani dare. Faftatahal baqarata faqara, ya karanta suratul baqara. Thumma an-nisa, sannan ya tsallaka suratul nisa'i faqara. Thumma ala imrana faqara, ya karanta waɗannan surori guda uku a cikin sallah. Yaqra'u mutarassilan, yana karanta su daki daki. Idza marra bi ayati, duk inda ya wuce ta wata aya. Fiha tasbihun sabbaha, inda aka faɗa an ce tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihi. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, inda ya wuce Allah yana tambayan wata tambaya sai ya tsaya yayi tambaya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awaza, inda ya wuce da an ce a nemi tsari daga azaba sai ya tsaya ya nemi tsari daga azaba. Manzo Allah yana yin wannan kaji har a cikin sallah, inda ka karanta tasbihi ka tsaya kai tasbihi, inda ka karanta azaba ka tsaya ka nemi tsari daga garita. Ba wai kawai ai ta karantawa jama'a kamar jarida ba. Wannan shine manhajin magabata jama'a game da karanta alqur'ani. Dan uwa dalibai su koma musamman litafai na ulumul qur'an, ire-iren waɗannan kanana, ko kuma musamman litafin al-Imam az-Zarkashi shine al-Burhan fi ulumul qur'an, da kuma litafin ainihin al-Imam Suyuti kaman ainihin wato yana da shi ma litafi na ulumul qur'an shine al-Itqan fi ulumul qur'an. Dukkanin malaman sun yi maganganu akan ire-iren waɗannan abubuwa. Allah ya sa mu dace. Sai mu koma cikin Zadul Ma'adi, inda malam yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusirru bil qira'ati fi salatil layli taratan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani lokaci a sallar dare yakan sirranta ainihin karatun shi na alqur'ani. Wa yajharu biha taratan, wani lokaci kuma yayi karatun a bayyane. Wa yutilu al qiyama taratan, wani lokaci ya tsawaita tsayuwa. Wa yukhaffifuhu taratan, wani lokaci kuma yayi kadan. Wa yutiru akhiral layli wa huwa al-akthar, wani lokaci yakan yi wuturi a ƙarshen dare, kuma wannan shine mafi yawan halin da yake yin wuturi. Wa awwaluhu taratan, wani lokaci kuma a farkon dare. Wa awsatuhu taratan, wani lokaci kuma a tsakiyar dare. Wa kana yusalli tatawwa'a bil layli wan nahari ala rahilatihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar tadawwu'i a dare da rana akan abun hawansa. Fi safari, a halin tafiya. Kibala ayyi jihatin tawajjahat bihi, duk inda wannan dabba ta fuskanta da shi, sawa'un alqibla ne ko ba alqibla ba, to sai ya ci gaba da sallar shi. Fayarka'u wa yasjudu alaiha ima'an, yana yin ruku'u da sujuda ta hanyar nuni, ma'ana ya rankwafa kanshi wajen ruku'u, wajen sujuda kuma ya ƙara rankwafawa fiye da na ruku'u. Yana yin duka wannan shine ima'an kenan. Wa yaj'al sujudahu akhfada min ruku'i, ya sanya sujuda sa ta zama tafi ƙasa fiye da ruku'u. Wa qad rawa Ahmad wa Abu Dawud an Anas ibn Malik qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama idza arada an yusalli ala rahilatihi tatawwa'an istaqbala al-qiblata fakabbara lis-salati, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya kasance idan yana tafiya akan abun hawansa sai niyan zai yi ainihin sallar tatawwu'i nafila kenan, sai ya tsaya ya fuskanci al-qibla, koda kuwa tafiyar tashi ba al-qibla ya kamata ya kalla ba, sai ya tsaya ya juya da dabba ya kalla al-qibla, sannan sai ya kabbara harama, daga nan kuma sai ya ci gaba da sallah thumma khalla ar-rahilati, sannan ya kyale wannan abun hawa nashi ya cigaba da sallah duk inda ta kalla da shi, thumma yusalli aina ma tawajjaha bi. Saboda wannan sai yace fakhtalafa riwatu an ahmada, sai masu riwaya daliban Imam Ahmad suka samu sabani, kowa ya faɗi wata magana da ta saba wa ɗayan. Hal yalzamuhu an yaf'ala dhalika idza qadara alayhi, shin wajibi ne in kana kan abun hawa zaka yi sallah sai ka tsaya ka kalli alqibla kai kabbaran harama sannan ka juya motar ka ko babur ɗinka ka ci gaba tafiya, ko kuwa ba dole bane? Ala riwayati ne akwai fatawa guda biyu. Fa in amkanahu al-istidaratu ila al-qiblati fi salatihi kulliha mithla an yakuna fi mahmilin aw imariyatin nahwiha wa nahwiha yalzamuhu aw yajuzu lahu an yusalliya haythu tawajjaha bi rahila, suka ce idan ya zama mutum yana cikin al-mihmal ne, mihmal shine kabin, irin abin da ake daurawa akan raƙumi ko kuma irin abin da ake samu a cikin ababen hawa kaman motoci ko jirage ko makamancin haka, wanda zaka iya juyawa a cikin wurin zamanka ne kana zaune ba akan tsuran gadan bayan dabba bane ko gadan bayan mashin, kaga kenan zaka iya juyawa ba kai bane direba misali, zaka iya juyawa ka kalli wani waje a cikin mota ko a cikin jirgin ƙasa ko a cikin jirgin ruwan ko jirgin sama. To idan zaka iya yin wannan, shin zaka ci gaba da zama akan kujerarka ne yadda ake tafiya, koko zaka juya kujerarka ta kalli alƙibla sai kai sallah? Kuna fahimta ko jama'a? To wannan sai wasu suka ce eh zaka iya, wasu suka ce kuma koda baka yi ba babu laifi. Shine abin da yake so ya kawo mana, yace wa yajuzu aw yajuzu lahu an yusalliya, koko zai halasta gare shi yayi sallah haythu tawajjaha bi rahila, idan ta fuskanta. Farawa Muhammad ibn al-Hakimi an ahmada fi man sallafi mahmilin, sai Muhammad dan Hakam ya ruwaito daga al-Imam Ahmad game da mutumin da yayi sallah a cikin wannan irin dan daki da ake daurawa kan raƙumi, annahu la yujzi'uhu illa an yastaqbila al-qibla, cewa sallar shi bata yi ba sai ya fuskanci al-qibla, li'annahu yumkinuhu an yadura, dan zai iya juyawa ba tare da raƙumin ya juya ba, muqaddara raƙumin na tafiya ne arewa shi kuma sai ya juya ta daman shi kenan ko ya koma ya kalli ainihin gabas, ko kuma raƙumin na tafiya yamma ne sai ya juya 90 degrees kenan ko sai ya juya ya kalli ainihin ɗayan bangaren a gabas ɗin shi kenan sai ya ainihin wato yi sallah 160 degrees kai amin 180 sorry 180 ko sai yake cewa wa in kana li'annahu yumkinuhu an yadura wa sahibur rahila wadabba la yunkiruhu, wanda ke kan raƙumi ko kan doki shi ba zai iya juyawa ba, kamar yanzu wanda ke kan mashin kenan ko wanda ke kan mota shine direba, amma wanda ke cikin babban mota kamar irin wannan luxury bus kaga zai iya juyawa da gwargwadon abin da hari sauka gare shi, ko wanda ke cikin jirgin ƙasa a cikin wani taragu zai iya juya gwargwadon hali. To in zai iya gane alƙibla, suka ce to a wannan halin wajibi ne ya juya, amma wanda ba zai iya juyawa ba kaman direba ko wanda yake yana kan gadan bayan dabba ne, to sai ya abin da ya sawwaka. Kaji fatawa ta farko kenan da yace an samu riwaya iri biyu. Warawa anhu Abu Talib, Abu Talib shi kuma har ila yau daga Imam Ahmad ya ruwaito cewa annahu qala, Imam Ahmad ya ce ne al-istidaratu fil mahmali shadidatun yusalli haythu kana wajhu, cewa juyawa a cikin irin wannan dan daki da ke kan raƙumi yana da wahala, don haka abin da yafi dacewa shine yayi sallar duk inda ya sawaka. Kaddara ba kai bane direba, amma duk wanda ya saba shiga jirgi ko motoci irin masu kujeru da yawa dinnan, zaka ga wurin a matsaye yake, kuma kujerar ba ta juyawa, ba ta da ainihin mobility, ba ta da rotational abu irin wannan na kujerar nan da nake kai, kujera ce stagnant, kuma ba zai yi ka juya ka ce bari ka kalli wani waje ba, ko ta ko ina mutane ne zaka takura ka takura musu, kaga wannan akwai tsanani, dan haka shi ma sai ya salla abin da ya sauka gare shi. Wa ikhtalafatir riwaya anhu fi sujudi fil mahmali, haka nan ma aka samu sabanin riwaya game da sujuda a cikin wato irin dan dakin da ke kan dabba ko cabin din. Farawa anhu ibnu Abdullahi annahu qala, Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ya ruwaito cewa baban shi ya ce wa in kana muhmilan faqadara an yasuda fil mahmali fayasjudu, idan yana cikin dan daki ne kabin yaga zai iya sujuda cikakkiyar sujuda to wajibi ne yayi ba zai yi imai ba. Warawa anhul maimuni, a riwayar maimuni kuma idza salla fil mahmali ahabbu illa an yasjuda ahabbu ilayya an yasjuda, yace in yana yin sallah a cikin dan dakin ne to nafi ganin dacewar ya sujuda li'annahu yumkinuhu, dan zai yi gare shi anan yana mustahabbanci a can kuma ya nuna ainihin wato wajabci ko sunnancin karfin dole ayi. Warawa anhu al-Fadl ibn Ziyad, shi kuma Fadl dan Ziyad ya rawaito cewa abinda Imam Ahmad yace shine yasjudu fil mahmali idza amkanahu, zai sujuda ne idan zai iya. Warawa anhu Ja'far ibn Muhammad as-sujudu 'ala al-mirfaqati idza kana fil mahmali, cewa yayi sujuda akan ainihin wato mirfaqa, wurin da yake wato abin saka hannu akai ko gefen dake kusa da shi idan zai iya. Warbama asnada alal ba'iri, wani lokaci yakan ainihin wato miƙar da wuyansa akan raƙumi, ya miƙar da wuyansa har ya kai kusan kamar ya kusa sujuda, walakin yumi'u, amma yana yin ima'i, wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i, amma yakan yi ima'i ne shi al-Imam Ahmad ya sanya sujuda sa ta zama tafiyin ruku'un sa ƙasa. Wa kadha rawa anhu Abu Dawuda, haka ma Abu Dawuda ya ruwaito daga manzon Allah, ba daga ma Imam Ahmad ba, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ga yadda yake. A takaicen takaitawa jama'a, abin da yake wato aka tsayu akan shi shine mutumin da ke sallah akan abun hawa sallan nafila, idan ya samu halin ya juya kalla al-qibla sai ya juya kalla al-qibla, idan bai samu hali ba sai ya tsaye da dabbar gwargwadon sanda zai kabbara harama tana kallon al-qibla, daga nan sai ya juya inda hanya ta bi da shi, sannan ruku'u da sujuda zai yi ne su ma gwargwadon hali abin da ya sawaka na ima'i ko kuma na kai goshi ƙasa in zai iya. Wannan kowane mutum shi zai fassara wa kanshi yanayin da yake ciki, in haka za ta yiwu sai ya yi, in ba za ta yiwu ba sai ya abin da ya sawaka. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salati duha, wannan fasli zai bayani ne akan shiriyar manzon Allah, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar walaha, ita ce abduha, bahaushe ne ya ainihin lalata kalmar yace mata walaha daga wadduha ta alqur'ani, wal sai yace walaha domin yana da sabo da canza dadun zuwa ga kode lamun ko ra'un ko makamancin haka. Daka walaha da ake cewa sallar hantsi, sallar da ake nafilar hantsi ita ce ake so a yi magana anan. Na'am. Malam Muhammad Nasir Albani a cikin littafin Muktasar na Sifatus Salah ya maganganu game da wannan mas'ala, ya bada fatawa akan halaccin yin sallah ga matafiyi, sallar farilla ga wanda ke cikin jirgin sama ko mota wadda ake dogon tafiya ba a tsayawa. Alal misali shine kamar da dan uwa ya ambata, idan ka hawo jirgi yanzu daga nan Kano ko Kaduna za a yi tafiya ta awoyi da dama, kafin akai inda jirgin zai sauka mahabbatin shi babu mamaki salloli su kubuce muku, to sai ku auna ku yi sallar ku gwargwadon hali, idan kun samu halin ku yi ta a tsaye babu laifi, in a zaune ne ma babu laifi, gwargwadon hali kamar wannan. Haka tafiya a irin luxury buses din nan daga Lagos ko Port Harcourt ko Abba zuwa Kano ko Sokoto ko Kaduna, galibi kamfanonin da direbobin kafirai ne, ba ruwansu da sallah, in suka fara tafiya kawai sai inda suka sa wa ransu suna tsayawa, suna da stations ɗinsu suke tsayawa sanannu, in ba nan aka zo ba ba za a tsaya ba, to kuma zai zama sallah ta kubuce maka kana musulmi har an wuce wajen, ma'ana an tashi da safe ba a tsaya ba sai karfe 4 na rana ko karfe 5, sallah asuba ma baka yi ba saboda an tashi ne kafin ayi asuba wani lokaci, ko an tashi tun dare karfe 10 a ta tafiya ba tsaya ba sai karfe 10 na safi asuba ta gitta ko galibi wancin haka suke to lokacin da asuba ta yi dama zaka shiga sai ka shiga da lulaka in ta karye sai ka kimama babu lifi cikin motar zaka samu inda ka samu redayin kasa ko mun kankanta shi sai ka taba mun karanta wannan a can farko sai ka goga a hannu da fuskar kai taimama nan inda kake zaune sai ka tada iqama ka kai sallarka idan ka samu hali akwai wurin da babu passenger sai ka je ka tsaya kai sallarka a tsaye a cikin jirgi misali ko mota wannan shine abin da malamai suka bada fatawa abin da ya kamata kai saboda salloli ga musulmi suna ta'allake ne da lokuta inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta wajibi ne mutum ya salla akan lokaci ba a barin salla saboda yaki ba a barin ta saboda rashin lafiya ba a barin ta saboda tafiya ma'ana ko ana yaki sai an yi salla koda ya kama ana yakin ana harbi ana sara ana zullu in ka tana kuma sai ka ci gaba da Allahu akbar a ci gaba da kuma abin da za a yi sannan mara lafiya matukar yana cikin hayyacin sa salla bata sauka akan shi ba tana faduwa akan shi ne kawai in ya shiga koma ma'ana bai san inda hayyacin shi yake ba saboda kaida ita ce inna Allah idza salama ma auhaba asqata ma aujaba idan Allah ya kwace abin da ya baka wanda a sanadin shi dora maka wata shari'a sai kuma shari'a ta fada akan ka in ka da dukiya kai zakka ran da ka talauce fa shikenan ta fada akan ka dan kan ka da hankali kai sallah ran da ka hukace ta fada akan ka in ka da lafiya kai azumi ran da ulsa ta kama ka ta fada akan ka shine kaidar shari'a inna Allah idza salaba ma auhaba asqata ma aujaba to da ka mara lafiya bai barin sallah sai ya fita hayyacin shi haka matafi bai barin sallah ko yayi ne sai ya yi ta ina fata mun gano ne jama'a idan ya farfado idan mara lafiya ya shiga koma ya farfado ba sai ya rama ba daga san da ya farfado daga zai ci gaba da sallah kamar yanda mai kudin da ya talauce yayi shekaru kaza bayi da kudin da suka kai nisabin zakka in ya dawo da arzikin shi zai rama zakka baya sai ci gaba yanzu shi sabon mai arziki ne hakan mahaukaci mutun ne musulmi sai ya samu tabuwa hankali da haka ibada ta sauka akan shi ran da ya warke daga nan ne ci gaba da ibada babu inda aka ce rama ta baya babu inda aka ce rama azumin da yayi na shekaru dama sabani ne a gun malamai game da shin hauka rashin lafiya ce ko ko ba rashin lafiya ba wanda suka ce rashin lafiya ne suka ce to ya shiga cikin fa man kana minkum maridan aw ala safarin suka shiga da shi wannan umumin sai a ce a ko da rashin lafiya ce amma akwai abin da ya kebance ta daga cikin rashin lafiya hadisin da manzo Allah yake cewa qarara Allah ya sauke hukunci akan mutum uku daga cikin su akwai mahaukaci da haka shi mahaukaci ko da yayi wani abu wanda yake na sabo ba a rubuta mishi ko da ya bar wani abu na wajibi ba za a rubuta mishi ba almuhim shine mutumin da yayi rashin lafiya ya shiga cikin koma ya shiga cikin gaibuba bai san halin da yake ciki ba ko mun tsawon kwanakin da yayi ko da da azumin ramadana ne idan ya farfado jama'a babu komai akan shi saboda a wannan halin baya cikin hali na taklifi a wannan yanayin baya daga cikin taklifi ya fada akan shi dan daga cikin shadan taklifi akwai hankali shi ko bai da hankali daga san da ya farka sai ya ci gaba da yin ibada gurgurdan abin da hali ya samu wallahu ta'ala a'lam kwarai kuwa daga san da ya farfado daga nan ya dawo cikin mutane bai san abin da yake ciki ba to daga nan kuma fa ku bari mu je babin azumi akwai maganganu akan waɗannan ku bari mu je za mu karanta su kuma za mu ɗauko daga malamai akan me masail din masalolin ne wanda suke akwai maganganu da dama akan su sai mala yake cewa rawal bukhari fi sahihi an aisha radiyallahu anha qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yusalli subhata ad-duha wa inni la usabbihuha aisha Allah ya kara mata yadda tace ni ban taba ganin bana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar duha sallar walaha amma ni ina yi warawa aidan min hadisi muwarriqin al-ijli qultu li ibn umara sannan ya kara fitarwa shi bukhari ta hanyar ainihin muwarriq al-ijli yace na tambayi abdullahi dan umar atusallid duha kana sallaw walaha qala la yace ba na yi qultu fa umara nace da shi umar fa qala la yace umar ma baya yi qultu fa abubakrin nace da shi abubakar fa qala la yace shi ma baya yi قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم نتي تو منذن الله فا قال لا إخاله إنا جن فشيما بايعي شيني معنى لا إخاله إنا جن شيما بايعي معنى قمد منذن الله بيد تبس تريب سأليكنا وذكر ابن عبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ باب واندي بام لابار شيوى daga cikin sabban da muka yi karatu a gurin su babu wanda ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar walaha in banda ummu hani fa innaha qalat ummu hani in goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace da shi tace da mu innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba mana ir wa sayyidina ali kenan ko ba goggon manzon Allah ba ir wa sayyidina ali tace da mu lalle manzon Allah da khala baitaha ya shiga ɗakin ta yawma fatihi makka ranar da ake fatu makka fagtasala sai wanka a cikin gidanta wa salla samani raka'atin yayi salla raka'a ainihin takwas falam ara salatan qattu akhaffa minha ban taba ganin salla ita kaitacciya kamar wannan ba ghaira annahu yutimmu ruku'a wa sujuda amma fa yana cika ruku'u da sujuda karka ji an ce takaitacciya ka dauka wai yayi ta ne burun-burun kaga yanzu ita ummu hani ta bada bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wadancan sabon kuma basu bada labari ba dan basu gani ba kenan ishara akan ba a ko ina yake yi ba ko kuma ba kullun yake yi ba wa fi sahihi muslimin ana abdullahi ibn shaqiqin qala sa'altu aisha hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusalli duha shin manzon Allah ya kasance yana sallar duha qalat la tace baya yi illa an yaji amin maghribihi sai in ya dawo daga tafiya qultu hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqrunu baina suwari tace aka tambayeta aka ce shin yana gwama sura fiye da daya a raka'a daya in yana sallah qalat tace min al mufassali eh yakan gwama kananan surori amma dogaye bai cika ba kenan to yanzu kaga wannan ita ma ta nuna can tace da tace bana ganin shi yana yi tana nufin a zaman gida na yau da kullun kenan amma tana ganin shi yana yi ran da ya dawo daga tafiya wannan ta gan shi yana yi wa fi sayyid muslimin an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha arba'an tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar duha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah kuma yakan kara fiye da haka abinda Allah ya kaddarta masa daga hudu har zuwa 12 وفي الصحيحين عن ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى ارانا فتح مكه انج ام هاني منزل الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى ركعه 8 دهنسي وقال الحاكم في المستدرك حدثنا الاصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن ابي مريم حدثنا بكر بن مدر حدثنا عمرو بن الحارث عن بكر بن الاشج أن الضحاك ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال أنس تمارك ألا يكارى ما سيدايتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في سفر سبحة الضحى ينا صلى ولها أوتت فيها صلى 8 ركعات ياي صلى ني أينهم واتو ركعة تقص فلما انصرف yayin da ya juya ya sallame kala sai ya ce inni sallaitu salata ragbatin wa rahaba nayi salla ne na kwadayin lada da tsoron azaba fa sa'altu rabbi salasan a cikin wannan salla nayi addu'a akan abu uku fa atanis nayni ifnataini Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mini biyu wa mana'ani wahida ya kibani dayan sa'altuhu alla yaqtula ummati bisinina na roki Allah kar ya halaka al'ummata da fari da rashin abinci da yunwa fa fa'ala sai Allah ya yadda da wannan da haka al'umma manzo Allah ba za su halaka saboda yunwa ba a iya samun dai wani gari ko wani wuri ko wani yanayi da za a yi fari, amma dukkanin al'umma Allah ba zai halakar da su da yunwa ba. Wasa'altuhu, sannan na roke shi Allah yuzhira alaihim aduwan, kada Allah ya bada wani abokin gaba dama ya fi karfin al'umma ta. Fa fa'ala, Allah ya karbi wannan. Daka har abada duk makircin da kafirai za su yi ba su taba ganin bayan addinin musulunci ba. Ku kalla da kyau gani jama'a, ayi babu irin makircin da ba kullawa musulunci ba tun shekaru dubbai da suka, ma'ana tun manzon Allah yana raye alayhi salatu wassalam. Yahudu da munafikai da kafiran Makka, waɗannan batattu sun yi alliance, ba ɗaya ba ba biyu ba, sun yi alliance na tunani, sun yi alliance na kulla makirci, sun yi alliance na yin sharri da kage da kazabi, sun yi alliance na daukan makami, sun yi alliance na sanyawa manzon Allah guba a cikin abincin da ya ci, sun yi alliance na sanya shubha ga masu raunin imani. Amma duk da haka Allah sai da ya cika hasken addininsa. Bayan shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi wa musulmai makirci iri daban-daban a zamanin daban-daban. An yi yaƙi, an kawo ƙarshen daular musulunci gaba ɗaya, daular Banu al-Abbas a shekara ta 656, wanda malaman tarihin musulunci da na kafirci gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa wannan addini ba dan Allah ya kaddara zai kai gaba ba. Da daga wani lokacin an gama da duk masu yin shi, an sake musulmi irin wannan kafin wani lokacin an yi musu haka a Andalus, an yi musu haka a kaza, an yi musu haka a kaza. Haka kuma a wannan rayuwar da muke rayuwa muna ganin irin makircin da ake wa addinin musulunci, daga cikin munafikai na cikin gida da na bakin kofa da na waje, da kafirai, da asalin kafirai Yahud da Nasara, da kafirai na kusa waɗanda ake cewa ƴan Shi'a zindikai da ire-irensu, da munafikai na ciki waɗanda Ahlus Sunna ne da rawani da gemu da tagaggen wando da ilimi da majlisai, duk suna addinin musulunci makirci. Dan gargaje an ce munafikai da makiya ka dauka wai wasu ne can daban. A dama munafikai a cikin mu ne musulmai, wanda ma suka fi zakewa wani watakila su ne munafikan, kamar yadda dan Salulu na daga cikin da suka fi kuwa zakewa cikin addinin musulunci san da yake raye. Aka ce tsayawa yake a gaban manzon Allah yana mai kirari yana cewa, ya jama'a ga wanda Allah ya aiko ku zo ku imani, ga manzon karshen duniya wanda duk bishi bai shiga uku. Amma kuma da ya tashi zai je ga makafirai munafikai a kafirai Yahudi, yace kar ku ji komai ba, muna nan muna hado musu makarkashiya ne dan mu lalata addinin. Kuma meye matsalar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, za a nada shi daga cin Madina sai manzo Allah ya zo Madina, shikenan sai aka fasa aka ce to shikenan kowa ya hakura, yanzu manzo Allah shine shugaban kowa, shine kawai laifin da aka mai fa. Ku duba ga jama'a, wannan wani laifi ne? Da haka mutane suke zuwa san shugabanci halakar da su, wannan shi halakar da ƴan kungiyoyi, wannan shi halakar da mutane a cikin tafiyoyi, a cikin makarantu, a cikin da'awoyi, a cikin ko'ina. Wane an hana shi mukami kaza, ko wane an kwace mukami kaza daga gare shi, ko wane an mai ritaya, ko an mai da mukamin shi ceremonial bai da wani muhimmanci, je kana yika, ana yanke hukunce-hukunce sai dai ga ana zartawa. Shikenan sai ta da makarkashiya sai ya lalata addinin gaba daya. To wannan kaga haka dama can munafiki ne jama'a. Ya kamata musulmin kwarai ya zama irin Khalid dan Walid radiyallahu anhu, irin ainihin Sa'd dan Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, wanda Umar ya cire shi a mukami ya ce ban cire ka dan ka gaza ba, kuma ya hakura. Khalid shine komandan da kowa musulmai sun amintu akan in yana jagorancin yaki to kamar an ci nasara ne kai tsaye. Umar ya kalli wata maslaha cewa wannan abin yana nema ya zama mutane kamar wani canfi, imanin su na samun rauni, in dai an ce Khalid komanda kawai sai ya an gama, sai Umar kawai sai ya cire shi. Ana cikin fagen yaki fa, ana war front, aka aika mishi da letter na ainihin an sauke shi, cewa an sauke shi, sai ya cire kambun shi na shugabanci ya mika wa sabon komanda, ya koma cikin sahu cikin sojoji, aka ci gaba da yaki. To kaji salafiya ke, Allah ya jika malam huduci kaji. Nan aka ba da labari cewa an cire shi a limami a masallacin ƴan izala na Hanwa, wasu ƴan tawaye suka je suka yi mitin cikin dare, amrun dubbira bilaidin, aka ce za a mai tawaye. Ya zo ya hafi mumbari zai fara hudu ba, kawai suka mike suka ce wallahi ba za ka yi ba, su ce lafiya, suka ce baka iya tilawa ba, baka iya li'irabi ba, ya ce to waye zai yi, suka ce wane, ya ce to wane bismillah. yace jama'a ku buda mun samu rindama ya samu ya zauna akai sallah da shi kuma haka aka ci gaba da iya kan rayuwar shi me ya rasa ba abin da ya rasa dan haka wannan jama'a shike kai mutane zuwa ga halaka kaji dai na waje ba sa iya ci cin musulunci sai da dan cikin gida manzo Allah yayi addu'a yace kada Allah ya ba abokan gaba dama akan musulmai an kai tarihin dubban da aka musulmai da yan cikin gida aka musu yanzu su waɗancan da suka kare gwamnatin musulunci a ƙasar Bagadaza sai da wani shedanin dan Shi'a shine Ibnul Alqami da shi da At-Tusi wani malamin kimiyya da fasaha amma dan Shi'a ne batacce waɗannan shedanin guda biyu wancan shine prime minister babban mukami gare shi shi ya dinga shirye makarƙashiya yana aikawa da kafirai sakonni na sirrorin musulmai ya dinga sa ana yi wa sojojin musulmai retire dan dai ya ba kafirai yanayin da za su kawo musulmai farmaki su kawo ƙarshen gwamnatin musulunci sanda aka kawo farmakin sai da ya zama a ƙasar Bagadaza kamar kace Abuja kenan soja combatant ba su kai mutum 3000 ba gaba daya rundunar sojojin ƙasar gaba daya sannan da aka zo kuma ya ribaci da shi kanshi halifa da mutane sama da 700 daga cikin manyan malamai yan kasuwa masana shugabannin al'umma gaba daya yace ku zo mu je mu tarar da shi a bayan gari a je ai magana sulhu ashe ya je ya anso jawabi ne akan cewa a fito da su gaba daya a yanka su ana zuwa ko aka dace su gaba daya haka aka musu yankan rago daya bayan daya shi halifan suka nade shi a cikin wani bargo suka dinga dukan shi a ya mutu saboda a cikin wai addinin su na maguzawa ba a zubar da jinin shugaba sai dai a kashe shi ta hanyar makarewa haka suka makare shi a cikin bargo suka ta dukan shi suka wurga shi a cikin ruwa ko gawo shi ba gani ba yau su waye suka hada wannan makircin wasu a cikin musulmai wanda ake ganin su gaba gaba manya a cikin musulmai haka a Andalus haka ta faru a Andalus musulmai ne za su je su hado wato alliance da kafirai har su ba kafirai goyen baya kai har su dauki kudi su ba kafirai dan kafirai su ba su hayar sojoji da makamai dan su yaƙi ƴan'uwansu musulmai in suka gama yaƙi ƴan'uwansu musulmai sai kafirai suka ce to kuma ku kawo abin da ke hannunku sai kwace gwamnatin sai da kore su daya bayan daya aka zo aka dinga tirsasawa musulmai da yahudi cewa dole su zama kirista in ba haka ba a yanka su wasu suka bi wasu suka ki aka kashe su wasu suka yi tukiya daga baya aka bada fatawa cewa duk wanda ba a ganin shi a coci a kashe shi shekarar shekaru aka yi ana wannan kisan ana kona littafai a cikin biki da za a taru a taltaba musulunci ana kida ana kona su duk mai ji haka munafurcin wasu daga cikin musulmai da aka gara mu ba hankali jama'a kar ka zama daga cikin munafukai Allah ya tsare mu daga munafunci fa fa'ala Allah ya bani wannan abun wasa'altuhu Allah yuslibahum Allah yulbisahum shi'an na roki Allah kar ya bar al'umma ta su rabu kungiya kungiya fa aba Allah ya ce wannan kan ba zai yi ba fa aba alayya Allah ya kida ka dole al'umma su rabu zuwa kungiya kungiya idan ka gansa dinnan manzo Allah ya roka a zama cikin hadin kai da hadin zakata Allah ya ce san ba zai yi ba saboda Allah cikin ilimin shi ya san hakan ba za ta yi ba saboda akwai munafikai akwai makaryata akwai maciya amana akwai yan ba na iya qala al-hakim sahihun hakim yace wannan hadisi ya inganta qultu ni malam ibnu al-qayyim sai nace Abdahak ibn Abdullah wancan mai riwaya mai suna Abdahak dan Abdullah daliban Anas hadha yunzaru aje abin cika ban san shi ba man huwa waye shi wa ma haluhu ni ban san ko waye shi ba inji wannan babban malami jama'a to idan kaje ka bincika zaka tarar wannan mutumi akwai maganganu akan shi na daga cikin maganganun shine al-Imam az-Zahabi ko in ce Ibn Hajar ya ambaci cewa wato wannan mutumi Dahak dan Abdullahi na daga cikin mutanen da al-Imam al-Mizzi bai ambace su ba a cikin tahzib ya daga cikin abin da ya kubucewa al-Imam al-Mizzi a cikin tafin tahzibul kamal amma Ibn Hibbana ya kawo shi a cikin kitabus siqat to Ibn Hibbana kuma idan ya ambaci mutum a cikin kitabus siqat akwai maganganu wanda suke iya biyo baya wanda mun karanta su a wasu katuka da aka yi a baya dalibai su koma su duba littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna tare da bibiyan kasusuwan da mala albani Allah ya gafarta mishi na wannan karatu na muqaddima da kuma littafin at-tankilu lima fi ta'nibil kawthar min al-abatil a inda ainihin al-allamatul muallimi ya tattauna akan wannan matsala a takeice wannan hadisi a yadda kaji shi haka malam Albani Nasiruddin ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1724. Ina fata mun gano nan jama'a. Sai malam yace wa qala al-hakim fi kitab fadl ad-duha haddathana Abu Bakr al-faqih qala akhbarana Bishr ibn Yahya qala haddathana Muhammad ibn Salih ad-Dawlani ad-Dawlabi قال حدثنا خالد ابن عبد الله بن الحسين عن هلال بن يساف عن زازان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تشي منزن الله يي صلى ولها ثم قال سأنن سي الدعاء يتي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم yana ta wannan addu'a har kafa 100 hatta qala ha 100 marra Allah ka gafarta mini Allah ka mun rahama Allah ka gafarta mini zubaina Allah kai ne mai gafara kai ne mai rahama sai dai wannan isnadi jama'a yana da matsala ayi da kaji shi haka din nan zamu zo mu ji wasu bayanai akan shi ainihin anan gaba insha Allah sai malam yace qala haddathana abul abbas al asam qala haddathana asad ibn asim qala haddathana al husayn ibn hafs an sufyana an amr ibn zurr an mujahid الرسول الله صلى الله عليه وسلم daga mujahid kaga daga nan kaga akwai matsala don mujahid tabi'i ne yana tabi'i ne yake cewa annabi ya ce kenan yace sallat duha raka'ataini wa arba'an wa sittan wa thamaniya yayi sallat duha raka'a biyu yayi raka'a hudu yayi shida yayi takwas wannan hadisi mursali ne isnadin shi sannan shi ma yana da ainihin matsala a cikin isnadin sai yake cewa wa qala al imam ahmad haddathana abu sa'id مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد أن أم ذرة قالت تتي رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ناغ عائشة تنا صلى الضحى تنا تشيوا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أربع ركعات بنغمن زن الله ينا إرن ونن صلى با سيرك أهدو شموان إسناد شأقوي مغنغنو أكنش ba'ana waɗannan isnadoji gaba ɗaya dake ta kawowa yasa yake kawo maka su yadda ka gansu saboda akwai maganganu akai kamar yanzu shi wannan akwai magana akan waccan mata mai suna Aisha bintu Sa'ad wanda aka ce malamai suka ce basu san kowa ce ita ba baya ga ita kuma akwai nihin wato akwai wani mai suna Abdul Malik Usman dan Abdul Malik wanda shi ma akwai maganganu akan shi wa qala al hakim aidan akhbarana Abu Ahmad بكر بن محمد المروزي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الضحى يتي شيما يغا منزن الله ينا صلى الضحى وأن إسناد شك كياواني دماء باب مطلع كنش إن شاء الله وقال الحاكم حاكم يقال تشيوا حدثنا إسماعيل ابن محمد قال حدثنا محمد بن عدي بن كامل قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد ابن عبد الله أم محمد بن قيس أن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات يتي منزل الله ينا صلى الضحى ركعة شدة ونن إسناد شك كياواني تدى أنن akwai wani mutum mai suna Muhammadu dan Qais wanda ba shi da wata magana da akai akan shi in banda ta Ibn Hibban amma al-Imam Tirmidhi a cikin Shama'il al-Muhammadiyya ya fitarwa da wannan isnadi wani shahidi wanda kuma wannan shahidi malam Albani Nasiruddin ya inganta shi a cikin iktisari talkhisi da yake littafin Shama'il al-Muhammadiyya wallahu ta'ala a'lam saboda lokaci ya kure jama'a zamu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu ci gaba da tattaunawa akan waɗannan masail na ainihin sallar duha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah dalibai masu halartar karatun subulus salam wanda malam Musa yake yi bayan magariba yau ba za a yi wannan karatu ba da gobe sai Allah ya kai mu wani mako amma za a yi karatu da aka saba na littafin sahih al-bukhari na malam Dauda a cikin wada bayan sallar isha insha Allah wassalamu alaikum.